بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai 20 ga watan 7 hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda kuma ya dace da 19 ga watan 5 miladiya 2014 wannan kuma shine darasin mu na 7 a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar darasin da ya gabata mun yi hilful fudul abinda ya rige mu shiga a cikin darussan da muka amfana da su da kuma irin izna da ya kamata mu koya a cikin wannan darasi malin yace durusun wa ibar darussa da kuma idnoni abu na farko yace innal adla shi adalci qimatun mutlaqa hali ne na kwarai wanda yake na kowa da kowa daraja ce wanda kowa zai iya sifantuwa da ita yace walaysat nasabiyya ba abu bane wanda yake dangantaka da wata kabila ko wani jinsi a ce hali na kwarai yan jinsi kaza ne kawai za su iya yi ko dai a ce larabawa kadai za su iya yi ko a ce jarfata kadai za su iya yi kai koma a ce musulmai kadai za su iya yi zaka iya samun wani baya musulunci kwata-kwata amma ka iya ganin shi da sifofi wanda suke abin yabo ta fuskan gaskiya da riƙon amana da cika alƙawari to shine abin da zamu fahimta na farko a cikin wannan darasi yace wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zaharu i'tizazahu yana bayyana farin cikin sa bil musharakati ta fuskan wannan wato ainihin tarayya da yayi fi ta'zizi mabda'il adl a wajen karfafa manufa ta adalci kun ga mun karanta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ya hadarci wannan zama da akai na kawance na kullu yarjejeniyar dakile zalunci tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 20 yace ko a yanzu a musulunci aka gayyace shi irin wannan zai je kun ga manzo Allah yayi farin ciki da wannan kuma yayi ba wannan abu ya kasance qabla bi'ithatihi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bi aqadain da shekara 20 naka ce al aqad ana nufin 10, 20, 30, 40, 60, 70 har zuwa nufin 90 to duk abinda suke cewa rawun figures ana kiran su al-aqad 20 30 ba za a ce kamar 19 ko 17 ko wani abu da ya kama da haka ba to mun ce wannan ya faru a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan shekara 20 to kun ga ya kasance kenan kafin a so mai masa wahayi da shekara 20 domin sai da ya shekara 40 a duniya sannan aka so mai masa wahayi malin yace fal qiyamul ijabiyya halaye na kwarai tastahiqul ishadata biha sun cancanci a kwarzanta su hatta law sadarat min ahlil jahiliya koda ko sun gangaro daga mutanen jahiliya ma'ana koda mutum bashi da alaka da addini yayi halin kwarai to ya kamata a kwarzanta wannan halin na kwarai kuma a fada cewa abin da yayi daidai ne akwai lokacin da aka je yaki aka kama Safana yar uwar Adi bin Hatim wanda yake babban sahabi ne to wanda ya karanta sira ya sani cewa shi hatimu ta'i hatta a jahiliya ba ai mutum mai kyauta ka bashi ba, ya kai da zaka iya zo masa bakuntaka yana da raƙumi ɗaya zai iya sokewa bai san daga inda kake ba ma garan baki. Kuma idan aka yi ƴan kwanaki bako bai zo gidansa yayi masa garan bako ba, to sai zama kamar ma bashi da lafiya. Ta yadda idan bawansa ko baiwa suka hura wuta a cikin dare, bako ya hango wannan hasken wutar ya zo aka sauke shi, to wannan bawan in ya sa za a ƴanta shi a wannan daren, ya masa abin kwarai. Haka Allah ya yi shi. To lokacin da aka kama ƴarsa, ƴar uwa Adi bin Hatim sunanta Safana, to sai aka hada ta a cikin fursunonin yaƙi, aka sa su a wuri ɗaya. To sai da ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce, ya ma'aikin Allah, ni ƴar babban mutum ce, saboda haka bai kamata a hada ni da gamagarin mutane ba, ina roƙon alfarma a ware min wuri na musamman, saboda ni babana sunansa Hatimu Ta'i kaji irin alherin da yake wa bayin Allah. Sai manzon Allah ya ce, kash, ya ce ina ma ya mutu a musulunci mai masa addu'a. Sai manzon Allah ya sa aka fitar da ita. Kun ga anan duk da cewa ya mutu a lokacin jahiliya, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinjina mu abin da yi. Shi ya sanya ma shedan da ya fada ma Abu Hurairah cewa idan ana karanta kursiyu a wuri shedan baya shiga, manzon Allah bai ce kai rabu da makareci ba, sai ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun. Ya ma gaskiya duk da cewa shi tataccen makareci ne. To ashe kenan wannan yana nuna mana adalcin musulunci, cewa in mutum yayi daidai ko shi ba daidai yake ba, to a faɗi wannan daidai din, domin akalla zaka ce an karfafa masa gwiwa ya ci gaba da yin wannan daidai din. Abu na biyu yace, kana ilful fudul, wannan kawance da larabawa suka yi domin dakile zalunci, ya kasance wahatan, wata gona ce ta dausayi, fi zalamil jahiliya, a cikin duffan jahiliya. Ma'ana lokacin da suka yi wannan ana cikin ungurmin jahilci da kuma ainihin dakikanci da cin zali, to sai zama wannan abin da suka yi kaman wata gona ce ta dausayi, da duk wanda ya sha rana ya ji kishirwa ya zo nan ya samu ainihin sakatawa da wadawa, duk da cewa su ba akan daidai suke a lokacin ba. Malam ya ce wa fihi dilalatun bayyina, wannan kuma a cikin wannan akwai hujja karara, ala anna shuyu'al fasadi, cewa yaduwar barna, fi nizamin, a cikin wani tsari, aw mujtama'in, ko ta zamantakewa, la ya'ni khuluwahu min ayi fadila, bai nuna ita wannan zamantakewan ta wofintu daga kowane irin abubuwa na daraja da ainihin falala. Ma'ana duk inda zaka ce ana tsagwaran kafirci, ana tsagwaran jahiliya, to wannan kun bai nuna gabake ɗaya mutanen ba alheri a cikinsu ba, bal ka iya zuwa inda ba a addinin ka samu insu halaye na kwarai wanda ba za ka samu inda ke addinin ba. Akwai wanda yake ba mu labari wasu shekaru a baya cewa abokinsa ya je Ingila zai sayi wa'insu kayayyaki a wani kanti, mace ce ya samu arniya, to sai ta ga cinikin mai yawa, sai take cewa da shi za ka ƙara sati nawa kafin ka koma gida, sai ce yana jin zai yi sati kaza, sai ce to in dai har za ka yi sati kaza ka bari, sai bayan kwana kaza ka zo ka siya domin farashi zai yi ƙasa. Najeriya ma ai ana wannan ko? Wane mutum? Ai Najeriya sai a ce maka to wallahi in ma za ka warance ka ƙara wannan kayan za su yanke gaba ɗaya, a neme su a rasa a firgita ka, yanda duk yadda za ka yi ma sai ka ko dai ka sai ya shi gaba ɗaya ko kai bukin ɗinsu. To amma ka duba inda fa'a musulunci aka yi wannan halin da kwarai, wanda yanzu ka ajiye maganan ga magarin mutane, wallahi malami mai wa'azi, limami alarama ya sayyadi, ustaz wanda zai maka wannan halin, wallahi ba su da yawa. Har dai a ce an yi rashin sa'a a wunin bai yi ciniki ba ka zo, kuma a lokacin ya ga kuɗi da yawa, duk yadda zai tsara ka kai masa ciniki sai ya yi maka. Allah ya shirya mu. Amin. yace fa makkatu yace ita garin makka mujtama'un jahiliyun zamantakewa ce ta jahiliya haymanat alaihi ibadatul awthan wanda bautar gumaka ta mamaye wannan zamantakewa wal mazalim da kuma zalunce zalunce wal akhlaq da kuma dabi'u azzamima wa'inda suke na zargi kan zulmi kaman zalunci wazina da zina war riba da cin riba wa ma hadha mala yace amma duk da wannan kana fihi rijalun akwai wayansu mazaje a garin ashabu nakhwatin ma abota dattako wa muru'a da kun mutunci yakrahuna zulma wanda suke kyamar zalunci wala yuqirruna kuma ba sa tabbatar da shi ba sa yadda a yi shi gaba gare su wannan yana nuna cewa shi dan adam sirri ne na Allah subhanahu wataala shi yasa ma wani hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliya idza faquhu zababbunku a musulunci to sune zababbunku tun a jahiliya idan suka fahimci addini domin abinda za ku fahimta ƴan uwa akwai wani sahalaye da Allah yayi wanda su ba su da alaka da karatu yanzu hakuri da fushi da kyauta da rowa da kwadayi da wadatar zuci da tsegumi da mita wannan duk ba su da alaka da karatu ko rashin karatu haka Allah yake yaba wasa ka iya ganin mutum ga karatu da kafirin rowa ga karatu ga fushi rashin hakuri kaman tari haka Allah yake shi wani kuma za ka ga shi bai karanta komai a addini ba amma ga kyauta ga hakuri ga yarwar kirji haka za ka gani na taba fada muku kinsa wani bawan Allah bana so in faɗi sunansa amma dai babban tabi'i ne dan kusan in ce almajirinsu sayyidina Ali ne wanda ya yi Qur'ani hidima amma ka samu tataccen marauci irin shi ba sai ka sha wahala akwai ran da ya ba almajiri abinci da dare har almajiri ya juya sai ya kira shi sai ya daure shi yace domin in na sake ka wani zai kara baka nan gaba saboda haka wannan ma din sa'a akai dauko ya bashi kai ka sai ya kwana da kiyamul layl akan sa sannan ya bashi to amma yana ganin wato akwai asaran bayan ya bashi ma wani ya sake bashi to haka za ka gani wasu da tsananin fushi ga karatun wasu ga tsabagen hakuri babu ainihin karatun yanzu Ahnaf ibn Qais a jahiliya aka yi shi to amma a tarihin musulunci ba a san mutum mai hakuri irin wannan bawan Allah ba malaman sirri suke ce akwai randa yana zaune a dandali da sauran ƴan uwansa ana tafira ana taɗe to kun san a jahiliya ana yin mata rututuba adadi to karamar matarsa akwai danta dan matashi sai ya zamo dan uwansa ya kashe masa da sai aka zo da dan wannan dan na dan uwansa a daure ga kuma ga waddansa da aka kashe lokacin yayi zama da ake cewa habuwa mutun ya zauna yi haka abin nan din guyoyin sa yi haka aka ce ga danka dan uwanka ya kashe mai bada kissar yace wallahi zancan da ya dauko bai yanke magana sa ba sai da ya kai karshe kun bai warware hannayen sa ba ya gama hirarsa ta ishe shi sai juya yace ma babban dan sa kai ka je abin ne dan uwanka kuma a saki dan uwanka babar wanda aka kashe tunda amarya ce a bata raƙumi 100 dan ta dan samu sauki sai ya cigaba da hirarsa kawai waye zai yi wannan a cikin limaman juma'a a je magana ga bakarin mutane ba misali ka ce limaman juma'a da alaran momi masu darasu ai wani ana faɗa wallahi hawan jini zai kama shi nan take wani ma ya shi da ya faɗi to amma shi haka Allah ya yi shi da haƙuri wanda yake na ban mamaki to ƴan adam da muke gani sirri ne na Allah subhanahu wataala malam yace inna zulma kuma a cikin wannan darasi mun fahimci cewa shi zalunci marfudun abun wantakalarwa ne abun watsarwa ne bi ayi suratin ta kowace fuska walau waqa adh-dhulmu koda ko zaluncin ya auku ala aqallin nasi a bisa mafi karancin mutane kar a ga cewa a cikin miliyan 1 an zalunci mutum biyar a ce to dan an zalunci mutum biyar a cikin miliyan menene a idan aka kyale zaluncin mutum biyar a cikin miliyan ɗaya nan gaba za a zalunci goma wataran sai a zalunci ɗari wataran ma sai a zalunci gabaki ɗaya to shi yasa ita barna ba a bari ta dinga ainihin yaduwa yace innal islama kuma zamu ga cewa shi addinin musulunci yuharibu dhulma yana yakan zalunci wa yaqifu bi janibil mazlum kuma sai ya tsaya a gefen wanda aka zalunci aka zalunta domin ba shi kariya dunan nazari ila launihi ba tare da duba zuwa ga launin sa ba wa dinihi da addinin sa wa watanihi da kasarsa wa jinsihi da kuma jinsin sa ku duba saboda hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta unsur akhaka zaliman aw mazluman taimaka wa dan uwanka a lokacin da yayi zalunci ko lokacin da aka zalunce shi kaga in ni zan fadi maganar ko mu sai mu ce unsur akhaka mazluman kana aw zaliman sai a fara ambaton wanda aka zalunta saboda shi ake ga cewa an cuta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka taimaka ma dan uwanka a lokacin da yayi zalunci ko lokacin da aka zalunce shi sahabbai suka ga abun bambarkai suka ce ya rasulullah nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman tabbas idan aka zalunci dan uwan mu muna taimaka masa mu agaza masa to amma ya za a yi mu taimaki kuma wanda yayi zalunci sai manzo Allah ya ce ku rike hannunsa daga zalunci hikima a cikin wannan yanzu da za a ce wani ya zalunci wani naira 1000 ya fi karfin sa da kazo ka ganshi a turbine ko ka ganshi ma yana kuka me ya faru ce wallahi wannan ne nake bin sa bashin 1000 naje yace ba zai bani ba ta karfi ce yanzu an diba sai ka ce to shikenan ya hakuri sai ka dauko 2000 ka bashi yanzu nan kai abun azo a gani ko kuwa zamu ce eh kai dan taimako amma a wajen hana zalunci ba kai komai ba domin shi wancan da ya zalunci idan ya ji ma har wannan ya dan ci riba to gobe zai sake sabon tunanin wani zaluncin daban to amma idan aka tumbuke zaluncin idan karfi yake sa a zalimi ya zalunci a karye karfin nasa idan matsayi yake sa wa ya zalunci a dauke shi a kore shi daga matsayin daga nan shikenan an tumbuke zalunci gaba daya shi yanzu wancan da aka zalunta lokacin da yake kokan an zalunce shi ko ba a yi masa komai ba shi wannan aka dakile zaluncin aka tumbuke shi aka jijjige sayunsa aka watsar to wannan bangaren an gama da zalunci me yasa yanzu kasar mu abuwa suka kisaituwa saboda jaki ake bari a kama dukan taiki mutum yazo yayi zalunci yayi rashin mutunci ya sata ta rashin mutunci kuma shikenan sai a hannu ya sanna gida sai al'amari ya wuce an riga an gama to kaga ba lokacin da za a yi dafin za a bari amma yanzu da wani zai yi zalunci a zo a yaya tashi a buga a jaridu wani da aka bashi matsayin kwamishina ko aka bashi matsayin ciyaman ko kansila barawo ne ya saci miliyan kaza a rana kaza saboda ka gwamnati ta tatse shi ta daga kadarorinsa ta sa kasuwa duk wanda zai zo ya saya kuma an kore shi daga matsayin daga yau a buga duk a jaridu a watsa a Facebook don Allah kana zaton wani zai saki sha'awai wannan kawai iya abinda za a yi a Najeriya iya kokarin da za a yi idan wani ya sata a ce an kafa kwamitin bincike ni dai wallahi ina jin tun shekara wajen 20 ko 30 zuwa yanzu zan ji an ce an kafa kwamitin bincike kuma ba kwara amma ba za ka ji abinda zai yi ba karshe shi ma kwamitin wasu kudin zai ci shikenan sai wani ya zo ya kara kuma sai a dora an riga an rufe wannan shafi sai a bude wani sabon shafi to yaushe ne abu zai gyaru ba lokacin da abu zai gyaru amma idan ya zama wanda ya zalunci za a dauki mataki a kansa ba za a kalli girman sa ba ba za a kalli jam'iyyar sa ba idan dan siyasa ne ba za a kalli jinsin sa ba za a kalli kaza ba a kawai za a kalli zaluncin da yayi a ce sai an biwa mai haƙi haƙi wallahi na tabbatar muku za a zauna lafiya shi yasa addinin musulunci wallahi babu addinin da ya kamata a shiga ai kane kane a bashi hadin kai kamar addinin musulunci saboda shine addinin kowa da kowa addinin da yake ba kowa haƙi yanzu akwai abin da ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani fitsararre daga cikin mutanen madina an yi sabani a sunan sa wasu sun ce sunan sa bashir wasu sun ce tu'matu bin ubayrik sai yazo ya saci bahu nagari wanda akwai sulke a ciki na makota to tunda an san mutun ne dama mai alamar dan hali sai aka tuhume shi ya rantsuwar duniya cewa shi bai ji ba bai gani ba to kasancewa wannan buhu na gari akwai karfi a ciki ya dan farka buhun to sai aka dinga bin sawun gari dama shi da yasa ta sai ya tafi ya je ya samu wani bayahude sunansa Zaid ibn Samin shi wanda aka yi masa ainihin sata sunansa Qatada ibn Nu'man shi aka yi wasata to da suka je gidan Zaid ibn Samin bayahude sai suka samu garin su bahun garin su kai ya aka kasa ta mana gari sai ce wallahi ba na shi bane to Umar ibn Ubayd shi ba shi ajiya duk sauran Yahudawa makota suka ce eh muna nan wallahi kawo masa ajiya to Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna lallai za a dauki mataki dangin Umar suna ji sai suka garzaya suka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida ya ma'aikin Allah an rufa mana asiri ayi hannu ya san na gida yanzu idan akai masa hukunci fa kabilan mutato zarta kenan za a ce cikin mu an samu barawo ayi ma'aikin Allah wannan nan mutumin kirki ne ai an san shi yaushe ma za a sifanta shi da sata suka yi maganganun da suka kusa ko su gamsa da manzon Allah ba cewa abun ba haka yake ba Allah subhanahu wataala sai ya saukar da aya inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lilkha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima kusan Allah ya jere aya wajen 9:11 akan ba bayhude kariya cewa bai ji ba bai gani ba wancan da yayi kuma ka a saurara masa ya dauki mataki akan sa ku duba bai hude wanda shine mafi munin bayin Allah a ban kasa idan ka cire masu limamai 12 to amma sai ya zamo addinin musulunci bai yadda a ce an rufa bayan ko asirin wani mutumin Madina ba saboda ainihin a kware bayin bai hude saboda haka daga karshe da yaji cewa ba mafita dama fajiri ne kawai sai ya riddai gudu makka yaje kuma Allah ya fallashe shi yaje Yahuda wani bango ya so yaje sata to yana rarrake bangon sai danne shi ya mutu abinda nake so in ce addinin musulunci bai yadda a cewa na tunda dan wajen musulunci bane ainihin azalunce shi me yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yazo ya kashe kafirin amana wanda aka yi yarjejeniya zaman lahiya manzo Allah ya ce lam yarih ra'ihatul janna ko kanshin aljanna ba zai ci ba ku duba irin wannan ba ma maganar musulmi yake ba don addinin musulunci ya nuna cewa shi wato ruwan zafi ne ba shi da gefe duk wanda ya ba daidai ba to ai masa ba daidai ba kuma wallahi da wannan ake zama lafiya amma idan ya zamo ha babba ha karami to babu yadda za a zauna lafiya idan wane a matsayinsa na koma da bayan mutane ba dan babban gida ba ba ma'aikacin gwamnati ba wanda yake ba kauye yi abinda ba daidai ba a dauki mataki na ba sani ba sabo shi kuma idan wane ne dan haya table to wannan duk abinda yake shi kenan su ne manya to babu yadda za a kuma zauna lafiya wannan ma ba dan babban gida bane to amma sai ya fake da dan babban gida sai a kalli matsayin wanda ya tsaya masa shi kenan sai kaga an canza ainihin lissafi Allah ya samu dace. Amin. Abu Nahudi yace jawazu tahaluf a cikin wannan darasi akwai halaccin kawance wata ahud da kuma kullu alqawari ala fi'lil khairi abisa aikata alkhairi huwa min qabilit ta'awun kuma yana daga cikin dangin taimakekeniya almamuri biha wanda akai umarni da shi fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai daraja qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ko ita makekeniya a bisa bin Allah da kuma jin tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kada ku taimaka wa juna a bisa saban Allah da kuma tsallake iyakokin Allah sannan darasi da ibra da muka samu a cikin wannan darasi na biyar alal muslim wajibi ne akan musulmi an yakuna fi mujtama'ihi ya kasance a cikin zamantakewarsa ijabiyyan fa'ilan mai amfani mai kuma aiki a matsayinka na musulmi kokari ka zamo mai amfani kuma wanda zai zage dan tsaye aiki la an yakuna raqaman ba wai mutun ya zamo zane ba min al arqam daga cikin zanunnuka ala hamishil ahdath a gefen abubuwa da suke faruwa fi bi'atihi a cikin society sa wa mujtama'ihi da kuma zamantakewar sa ba a so musulmi ya zama dan kallo ka zama baka tabo ka komai mun fada irin wannan a baya kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai ga ta zama ba da yaji wannan abin da za a yi sai da yaji ba da gudunmuwar sa to in ya zama cewa wanda ba musulmi ba za su shirye yaya kamata ainihin a rushe zalunci a taimaki wanda aka zalunta to ashe musulmai ya kamata a ce suna da wannan tsari saboda kar ka zama dan kallo a gefe ba ka taimakawa a'a ka zama kana taimakawa kuma kamar yadda muka sha fada idan muka ce taimakawa dan uwa musulmi kalle ta da fadinta sana'ar hannu tana daga cikin taimakawa musulmi ka ji a zuciyarka zan yi sana'a iri kaza saboda kar musulmi su nemi mai irin wannan sana'a su rasa zan yi kasuwanci iri kaza don bai kamata a ce a cikin musulmi an rasa mai irin wannan kasuwanci ba kowanne irin aiki da kake ga ƴan uwanka musulmi za su bukata to yi kokari a ce ka toshe wannan kofar mun sha fada yanzu in ba kwana-kwanan nan ba za ka akwai sana'o'i masu muhimmanci wanda suke ainihin ƴan wajen jiha ne ba musulmi ba su suka zo suka yi kaka gida a wannan harkokin mu kawai shikenan sai dai dan abubuwa wanda ci yanzu sha yanzu magani yanzu bakin mutum bahaushe yayi maka sana'a wanda za a sha wahala a koya shi ma ya reni wasu su ma wanda ya rena su reni wasu bahaushe bai fayyada da wannan ba amma zai ga su wanda ba musulmi ba za su iya turo dan su kaman bawa yayi bauta ta kasuwanci ta sana'a a hannun wani mai gidansa ya ci naman kaza a gaban sa shi kuma ya ci garau-garau mai gidansa ya shiga motar sa da AC shi kadai ya tafi shi kuma a tashi kasuwa ko kudin mota ba za a bashi ba ya taka kasa ya je gida yaga an ci riba ta miliyoyi ba za a bashi kwandala ba ya hakura kuma zai koyi sana'ar shi ma ya yadda wata ran zai zama babban mutum to amma shi ba haushi bai lamunci wannan ba so yake idan ka dauke shi kafinta ko ka dauke shi kanikanci to yadda zaka ci abinci shi ma ya ci irin wannan duk wata fantamawa da zaka yi a matsayin ka na mai gidansa shi ma ya irin wannan bai lamunci a ce wai kai ka ci mai dadi shi ya ci garau-garau ba shi fa yanzu sana'a yake koyo yana so ya zama babban mutum kuma so yake yanzu idan aka yi cinikin naira 50,000 to akalla a yaga masa 3 ko 5 a wurin to wannan shi ne abin da ke cutar da mu a rayuwa ba mu yadda mu sha wahala ba mu zama mu ma mun amfana mun amfanar sai dai mu zo muna tallan sweet campo muna tallan ice cream ba ina raina sana'ar bane amma akwai sana'o'i masu muhimmanci da ya kamata idan ka je ka koya zaka amfana kuma ainihin zaka zo ka amfana da wani dan Allah yanzu a ce ka zo kana tallan dan wani abu dan nawa sun yara dan pirate wanda dududu riba wunin da wahala a ce ka samu naira 200 to kaddara kana da mata biyu kana da yaya goma don Allah jarin naka ga baki ɗaya yaushe zai iya biyan bukatar gidanka ballanta na ƴan uwanka baki su zo wasu ƴan uwanka suna so ka hidimta musu duk babu wannan to amma shi dai bahaushe abinda za a iya samun a sa a kuɗi yanzu a jihu shi kenan mu ne a taɓa mu ne kaza duk wani aiki wanda yake na wahala na aikin fanitas kanikanci wane ne sai ka samu wasu wanda ba musulmi su suke yi kuma sai mu zo mu zama ƴan maula a wajensu irin wannan abin wallahi zai sosa rai ga dukkan wanda yake mai kishi akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu wajen shekara biyar yake faɗa min wannan ya ɗauki wani arne yana goye da shi akan babur yana a taɓa kafin a hana sun shiga wajen sabon gari sai ya ga almajirai ƴan yara ƙanana ƴaƴan Hausawa suna bara bai ji kunyar wannan da ya goyo shi ɗin ba sai yake ce masa yanzu ka ga ƴaƴanmu suna irin wannan abin da ƴaƴanku suke yi yace ban taba gani ba sai yace to yadda kuke yi mana dako haka wannan su ma za su yi ƴaƴanmu dako wanda abin ya faru gare shi yake faɗa min wannan kuma haka ne saboda me mu ba mu yadda mu sha wahalar da su za su sha ba akan sana'a su ballata na akan addini zaka iya ganin wani ya je wani ƙauyen ƙayo yayi shekaru da ittire da ɗan kaɗan yana ta shan wahala yau da ciniki gobe ba ciniki yayi ta hakuri har sai ya saba da mutanen garin ya dinga yi musu kyakkyawan mu'amala har ya zama dai ya sai kasuwancin wuri shi kaɗai yake ciniki amma ba shi bai da wannan ba abin takeici a jahar sa a kasar sa inda ya kamata ya zama mai mutunci shi zai lalata kansa da kansa ku kun san abin da ya faru a kaso sabon gari lokacin da aka bude ta kusan aka nuna kishi na jiha da na addini duk kusan in ce ko ka ce 100 bisa 100 ko ka ce 90 a cikin 100 duk musulmi yan Kano aka ba rumfunan sabon gari yanzu ka je ka bincika ka ji wanda suke mallaki da rumfunan sabon gari masu daraja mafi yawa su wane ne duk wayan su ne yan wajen jaha kuma kai baka isa ka je garin su ka samu wuri wanda yake mai kima mai mutunci ba in ma kasuwanci zaka sai can wajen gari wulakantaccen wuri lalataccen wuri mara kima in an ga dama a zo a daka waso su akan kasuwancin ka ba yadda ka iya wannan duk rashin sanin kishin kanmu da addinin mu shike kai wallahi ba haushe inda ka san kaza ka zo ka daka mata tsawa ka kore ta ka hantare ta kana koma sai ta dawo inda ka kore ta haka zaka ba haushe dabi'ar to ba al'ummar da za ta ci gaba da irin wannan tunanin sai ta san ciwon kanta ta san yancin kanta ya zama ba abinda za ta yi yanzu take kallo ba tana da fulani na shekaru ɗaruruwa a gaba ka je a zuciyarka bari in yi tunanin wani aiki na alkhairi in fara shi ba lalle bane sai na kai ƙarshe ko da shuka na yi to Allah ya sa wani ya zo shi ya noma shi ma wanda zai noma ko bai kai ga girbi ba wani zai iya zuwa ya girbe to amma ni tunani na tunanin mu aikin da in mun fara mu ne zamu kai karshe sai mun kai karshe wannan kun ba tunani bane kai dai ka tunano abu mai muhimmanci wanda ya kamata a ce an assasa in Allah ya so ka ga karshen abin to zaka san farin cikin an kai karshe in ma baka kai ba to ka je mutu da kyakkyawan niyya kuma ka samu da wani abu da yake da alkhairi Allah ya kyautata ainihin rayuwa mai ba mu tunani mai kyau. Abu wanda yake ainihin na shida yace yaral mutatabbi'u li awda'i jaziratil arab. Duk wanda yake bibiya a bisa halin zamantakewan tsibirin Larabawa bi sifatin amma wato a dunkule wa wad'i makka wannan damma din kuskure ne wa wad'i makka da kuma yanayin makka al-mukarrama wacce take a mutuntawa da daratawa markazul jazira wanda ita ce cibiyar tsibirin larabawa addini cibiyar addini wa thaqafi da kuma nawayewa wa siyasi da na siyasa wa waqi'a kuma ya kalli halin makka to duk mai bibiyan halayyar makka ta wannan lokaci to zai ga annal ba'itha abinda ya zaburar li ahli dhama'ir alhayya ga masu rayayyun zukata ala insha'i hadha alhilfi abinda ya zaburar da su ga samar da wannan kawance lam yakun hadithatan ba wai wani abu bane wanda ya faru ta ta'allaqu bi fardin wahidin kawai saboda wani abu ne da ya faru a wajen mutum daya kaman yanda muka karanta a baya zamu ga cewa az-zabidi shine asbin wa'il ya sai kadara sai hana shi zamu ga kamar shine asali to amma ba wai cutar wani mutum daya ce ta tilasta mutanen makka a wajen samar da wannan yarjejeniya da yin wannan kuduri ba aw li ba'd huquqin ko ko ga wayansu haƙoƙi mahduma wanda ya zama an tauye li afradin ma'dudin ga wayansu daidai kun mutane lissafaffu wanda suke kididdigaggu bal malam yace ba haka lamarin yake ba kanal ba'ithul qawiyyu wato abu da ya zaburar abu mai zaburarwa mai karfi da yasa aka yi wannan kawance aka tabbatar da wannan tsari malam yace huwal qalaq shine damuwa min halatil fawda daga hali na rashin tsari ma'ana hali na taci barkatai wa adami thiqa da kuma rashin aminci allati karat tasudu makka wanda ta zama ta mamaye makka wa ma haulaha da kuma gefen makka ma'ana hali na rashin tsari hali na jari hujja haka ake a wannan to wannan shine ya zaburar ailufin ai wannan gyara yace washu'uri bil haja da kuma ci a jika na bukata ila al-amni natiya lalle a samu aminci wal istiqrar da kuma ainihin samun tabbatacciyar rayuwa khususan ba'da harbil fijar wannan malam yace musamman kun bayan harbil fijar wannan ina ga kuskuren bugu ne ba fujar bane fijar fijar ala wazni fi'al wani yaki ne wanda ya faru kusan in ce yau bil munasaba ina jin darasin da ya gabata nayi wahami lokacin da na ambaci sulhi ko kuma hilful mutayyibin cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya halarce shi wannan wahami ne nayi shi asalin wannan hilful mutayyibin na asali ya'in abdumanaf da kuma ya'in abdudar bayan rasuwar qusayyu su ne suka zauna suka yi wannan sulhu lokacin da ake gani ya'in abdumanaf duk sun mamaye komai da komai na makka ya'in abdudar tunda shi ma da abdudar da abdumanaf ya'in qusayyu ne to zai a ce ya'in mutun daya wanda ayin nufin kakansu daya ya zama su ne za su mamaye abubuwan da saura fa abubuwa suka yi muni shine aka zauna aka yi wannan sulhu to na ambaci abinda yasa aka sa masa suna al-mutayyibin akwai ummu hakim sunanta al-bayda ita ce abokiyar tagwaicin abdullahi mahaifin manzon Allah sallam ita ce abokiyar tagwaicin sa to ita ce tazo da akushi ko ƙwariya cike da turare da akai wannan yarjejeniya kowa ya tsunduma hannunsa a cikin aka shafa maka aba cewa ainihin an yi alƙawari wanda ainihin ba za a tayar da shi ba to su dangin da suka yi wannan alƙawarin wannan gidajen to kuma su ne suka yi hilful fudul to shi yasa shi hilful fudul ake masa suna biyu hilful mutayyibin domin su wa'antan dai mutane su suka yi wannan tunanin kuma aka zo aka yi to shi yasa aka sanya masa amma shi wa'antan din manzon sallam bai halarce shi ba domin abinda tarihi ya nuna manzon Allah sau daya ya halarci wata maslaha da jahiliya ta yi shine hilful fudul wanda ainihin muka ambata to shi wannan harbul fijar an yi shi ne kafin hilful fudul dan shi hilful fudul mun ambata an yi shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 20 to shi harbul fijar an yi shi ne da wurin shawa da banu kinana a bangare daya sannan kaisu ailan su kuma kabilan suna bangare daya abin da ya faru shine su banu kinana daya daga cikin su sai yaje ya ga mutane uku yan kabilan kaisu ailan yaje ya fake su suna tafiya yaje ya sare kansu da takobai to da ya kashe su su kuma banu kinana suna da kawance da qurayshawa to su kaisu ailan suka ce to sai sun zo sun dauki fansa suka wo shirin yaki kinana suka fito su da ainihin qurayshawa domin su mara musu baya to wannan yaki sun yi shi a cikin watan zulqa'ada kuma tun a jahiliya haramun ne ai yaki a cikin ashhurul hurum yas'alunaka an shahr al-haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir tun a jahiliya suna mutunta watanni masu alfarma shi yasa Allah yake cewa inna man nasiyu ziyadatun fil kufr yadhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatu iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah idan larabawa suna so su ci zalim wa'ansu kila sun yi masa zalunci basu mai da martani ba to idan ana cikin zulqa'ada ko watan zulhajji ko watan muharram ko rajab to sai su ce sai su taro sai su mutu su ce to Allah mun jingine alfarman wannan watan za mu tura ta gaba saboda ka sai su je su kai farbake su ci su an san da masu san ba a yaki a cikin wannan watannin to sai su je su kai musu farbake su karkashe su to suna dawowa sai sai sun dawo da alfarman kuma to idan wani wata ya zo kwanakin da suka hitse to sun rama alfarman wannan wata da suka keta suka yaki a ciki sun rama to sun rama ma wannan watan to saboda haka to wannan yaki ya kasance a cikin watan zulqa'ada kuma malaman sirri sun ce shi harbul fijar an yi shi har wajen su hudu ma'ana an lissafa larabawa sun yi yaki a cikin wata mai alfarma har kusan su hudu shi wannan na ƙarshe lokacin da manzon sallam yake dan shekara 15 to shi ne na ƙarshe wanda wasu malaman sirri sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaki amma bai yaki ba ya dai dauki kibiya yana mika ma ammomin sa to amma Dr. Akram Diyaul Umari mai asiratul nabawiyya sahiha ya ce gaskiya wato ainihin isnadi ne mai rauni ko kuma ainihin magana ce mai rauni cewa manzon Allah ya halarci wannan yakin harbul fijar to wannan abinda yasa aka ce da shi harbul fijar ma'ana yaki na fajirci yaki na rashin mutunci mai rashin mutuncin saboda an yi shi a cikin wata mai alfarma domin fijar ala wazan fi'al kaman ka ce qital al mushajara al muqatala to idan kaman ka ce harbu abin da ka ce harbul mufajara yaki na fajirci to sai aka ce harbul fijar kenan wannan kuskuren bugu ne ba ban ma ake fa'un ba shi jimin din fataha gare shi fa'un kuma wato wasali kasa harbul fijar to malai ke ta musamman bayan an yi wannan yaki wa tiramil huquq kuma an yi wannan sulhu na fudul domin mutunta haƙoƙi wal karamat da kuma darajoji wa himayatul ghuraba wa himayatil ghuraba da kuma kiyaye baki a ba su kariya wal wafidina ila makka da kuma duk wanda suke shigowa makka mena tujari daga wanda suke yan kasuwa wasunna da kuma wanda suke masana'o'i domin su abinda larabawa kan suka kalla idan har dan wata kabila zai zo a ce ya zo da kadararsa ko hajarsa a nuna masa fin karfi an kwata to yanzu idan yaje fada ma yan kabilarsa an daina kawo mana kayan da zamu saya wasu ma za su fada ma wasu to sai kasuwancin makai da lace ga baki dai domin duk inda ake tashin hankali ake kwace kasuwanci ba zai iya gudana ba to saboda haka sai su ga ya kamata su sama ba kansu wato ainihin zaman lafiya kenan bayan Allah wa'annan darussa su ne wanda muka fa'idanta a cikin wannan wato babi da ya gabata na ilmul fudul za mu tsallaka zuwa ga ainihin darasi da yake bin sa malam yace tijaratuhu ila sham kasuwancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa sham wa zawajuhu bi khadija da kuma auren nana khadija da yayi radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta mun sha fada cewa kalma ta sham a wancan lokaci karka takaita ta a kasar Syria yanzu kusan geographically sham ana nufin ita Syria ta yanzu to ita ce sham to amma a wancan lokaci idan aka ce sham zaka hada da su Oman da su Palestine duk gabaki ɗayan su ana ce da su sham duk wannan yankin gabaki daya to idan aka ce tijaratu ila sham kaka dauka cewa ana nufin zuwa kasar sham ta yanzu kadai sai ce fil khamisati wal 20 min umri a lokacin da yake dan shekara 25 ko kuma cikin shekara ta 25 ta rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kharaja ila sham ya fita zuwa sham bi tijarati khadija radiyallahu anha da kayan kasuwancin nana khadija Allah ya dade ita malamai sun yi dogayen tattaunawa akan ya akai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yadda da wannan karbar wannan ainihin kasuwanci malam zai ambata a nan gaba to amma wasu malamai suna cewa shi Abu Talib a matsayin sannan marikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to a wannan shekara akwai tsananin talauci da duk Abu Talib duk wani abu da zai daga ya sayar ba shi da shi da kuma yaya to sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Muhammadu ina baka shawara ka je wajen Khadija tunda tana suhurtan mazaje tana ba su kaya su je su yi fatauci su dawo ta sallame su ta san kai amintacce ne ta san kai mai gaskiya ne idan ka je ba za ta ki baka ba ka je ka dan sama mana abinda zamu dan farfado domin idan ka je ka kai kaya ka sayar ka siyo suka kawo sallama da za ta yi maka zamu murmure to manzon Allah sallam sai kyamar ya je shi da kansa ya nemi cewa a bashi wani abu na ainihin harkar kasuwanci Abu Talib sake kwankoma masa magana shi kuma yana jin nauyinsa a matsayinsa na baffansa to kamar yadda wasu malaman sirri suka ce sai labarin ya je wa Khadija to sai ya zama dama faduwa kuma ta yi daidai da zama kamar yadda zamu ga madan ya ambata yace wa kanat khadijatu bint khuwaylid yace nana khadija yar khuwaylid ta kasance imra'atan tajiratan mace ce yar kasuwa za ta sharafin wa malin ma'abuciyar daraja da kuma dukiya tastajirur rijal fi maliha tana suhurtan mazaje a cikin dukiyarta ma'ana tailada da su su je su yi mata fatauci a cikin sha'anin dukiyarta wato daribuhum iya almudaraba ko al-muqarada ko ace al-qirad shine hada gwiwa tsakanin mai kudi da wanda yake kasuwanci wane yana da miliyan 1 amma bai iya kasuwanci ba wane bashi da kotaro amma ya iya kasuwanci to sai mai miliyan din ya kira wannan ya ce to wani tunda ka iya kasuwanci ga miliyan 1 ka je ka juya mana a bisa amana in an samu riba za mu yi kasafi kaza abinda suka yi yarjejeniya shi shari'a za ta kalla ko dai a ce a raba riba daidai ko a ce kai mai kuɗi kana da kashi biyu mai wahala yana da kashi ɗaya idan asara ta faru ta kasance ga shi wanda yake mai uwar kuɗi to wannan shine al-mudaraba ko al-muqarada ana ce al-qirad ko kuma al-muqarada ko kuma al-mudaraba to shine yake cewa watudaribuhum tana yin mudaraba da su iyahu ga wannan dukiya ma'ana tana yarjejeniyar kasuwanci ga wannan dukiya tata da su wannan mazaje bi shay'in da wani abu taj'aluhu lahum wanda za ta ba su ta ce masa ka je kai mana kasuwanci ka sayar da kaza in an yi sani ka kawo mana kaza kai kuma za a baka kaza a cikin percentage kaza na riba duk abin da ka samu na riba to kana da kashi 1 akan 10 misali ko kana da kashi 2 akan 10 ko kuma rabi sai malam yace wa kanat quraishun su kuma quraishawa sun kasance qauman tujaran mutane ne wanda suke ainihin yan kasuwa falamma balagaha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma balagaha yayin da labari yaje mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yaje mata na labarin sa min sidiki hadithihi na gaskiyar zancen sa wa izami amanatihi da girman amanar sa wa karami akhlaqihi da darajar dabi'un sa ba'athat ilayhi sai ta aika zuwa gare shi fa'aradat alayhi sai tayi masa tayi an ya kharuja fi malillaha ya fita zuwa kasuwanci a cikin sha'anin wata dukiya tata ila sham zuwa sham tajiran a matsayin sa na ainihin dan kasuwa idan ya gamsu da wannan wata utihi ita kuma za ta bashi afdala mafificin ma kana tuti ghairahu abinda take ba wani sa min tijari daga yan kasuwa ta yi wannan ko kuma an tsara wannan za su tafiya ma a gulamin laha tare da wani barana ta yuqalu lahu maisara ana cewa da shi maisara fa qabilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya karbi wannan tai ma'ana ya yarda ya je kasuwancin wannan ya nuna cewa ashe ya halatta mace in tana da kuɗi ta juya ya halatta ta yi tsada da wani ya je ya yi mata aiki daga cikin gatan da musulunci yi wa 'ya'ya mata mace tana mallaka a jahiliyyar larabawa mace ba ta mallaka Allah da ya yi magana da matan manzon Allah sallam ya ce wa aqimna salata sai ce wa atina zakata ashe da aka ce ku ba da zakka a matsayinku na mata alama ce an yadda ku mallaki abinda maza ku yi zakka a ciki saboda haka ya halatta mace ta zamo tana juya wasu abubuwa kai ko da fita wani wuri da za ta yi abinda kawai bai halatta ba ta je ta yi abinda ainihin ya saba ma addinin musulunci yawwa duk wani abinda zai zubar da karamar ta na ya mace wannan ainihin bai halatta ba ina fata mun gane to saboda haka kun gana na Khadija ainihin yar kasuwa ce yanzu mata Abdullahi dan Mas'ud mace ce mai kuɗi amma akwai lokacin da ta fadda zakka ta ce ya je ya raba ya ce to ainihin ya kamata a ba wannan zakkar ta ce a'a ai ba zai yiwu ba kai mijina in baka zakka ya ce a'a gaskiya ta bari a je a yi fatawa ya je yau fatawa ita da kanta zai ta yi fatawa a wajen manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ai shi ne fitinta take bashi saboda haka idan ta fitar da zakkan akar makalawa ya halatta ta baka kuma ka sayo kayan miya a ciki kai mata dinkin sallah kuma a ciki in tai ma dinkin sallah a nan ta ce ta haife ma kuma wannan hadin amariya to saboda haka ainihin an shirya za a yi wannan tafiya da wannan barana ta sai manzon sallam ya karbi wannan tai wa kharaja fi maliha zalik sai ya fita a cikin sha'anin kasuwanci da wannan dukiya tata wa kharaja ma'ahu gulamuha maisara kuma sai ya fita tare da baranta shine ainihin maisara hatta qadima sham har ainihin yaje sham to akwai abubuwa da malaman sirra suka ambata wanda malamai masu tantancewa da ainihin warwara a harkan isnadi da kissoshi sun ce da daman su ainihin ba su inganta ba ta fuskar isnadi kaman kissan wato ainihin Bahira wanda yake daga cikin malaman Yahudawa da sauran maganganu da ya fada. To malamai da suka tantance harkar sira sun ce wa'annan isnadin yana da rauni kwarai kwarai da gaske. Wannan dai yana nuna mana cewa ashe shi kansa mutum mai daraja ya halatta a musulunci ya zama dan kasuwa, ya halatta a matsayinka na anakallahu, a matsayinka na ya sayyadi, ya halatta kayi kasuwa. In Allah subhanahu wa ta'ala ya maka gamdakatar da ainihin rufin asirin da zaka bayar aje ayi maka, shikenan zaka huta. In haka bata yiwu ba, to ya halatta ka kasa ka tsare. Ba kaskanci bane, ba rashin matsayi bane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Annabawa da sahabbai sun yi kasuwanci, sun yi sana'o'i. Ku duba magabata irin su Hamza az-Zayyat, irin su Sa'id ibn Musayyib, irin su wane ne duk zaka samu manyan yan kasuwa ne. Kai dauki Malam Al-Akhdari Abdurrahman, me yasa kike da shi Al-Akhdari? Ma'ana mai kayan gwari. Ashe ya halatta malami ya zama mai kayan gwari? Ba za a ce karatunsa bai albarka ba, wannan jahiliya ce. Muku san al'adar Hausa, har dai a ce kai alarama ne gangaram, a ce aka kana sana'a, a ce kai karatu bai albarka ba, kai ka duba malam wani duk karatunsa. Wasai ya kasa kaya sayar, an yi wannan ko sun rabu da malamin sa lafiya? Da Allah ka duba. Wai kai in kai karatu dole sai dai ka zama randa, kina daka Allah zai kawo ruwa, ba za ka yi sana'a ba, ba za ka yi komai ba, ba haka bane ba. Kaman yan mun sha fada a wannan gaba, idan malami Allah ya budo masa wa'ansu hanyoyi na falala, bai je zubar da mutuncinsa ba, bai yi maula ba, to shikenan wannan sai ya zauna ya hidiman mutane ta addini, ya ci gaba da cin arzikin da Allah ya bashi. Amma idan bai samu wannan matsayin ba, to kar ka zamo kuma dan fa wannan, ka zamo mai ainihin damfara, mai surkulle. Da dama zaka ga wa'ansu wallahi kawai abin da yake kai su ga irin wannan damfarar da wannan abubuwan, kawai shi bai yadda a ga wai ya fita yi kasuwanci ba, shi matsayinsa yanzu na malam wane, malam fiqihu irin wannan, masanin lugha da fiqihu, a ce zai je kasuwanci, alaran magangaran irin sa, a ce zai kasuwanci. Magabata da yawa zaka samu kasuwanci suke yi. Mun faɗa Al-Laythu bin Sa'd al-Misri babban malamin fiqihu ne, kai suna cewa Al-Laythu afqahu min Malik, suke cewa wallahi Laythu yafi Maliku sanin fiqihu. Kawai Allah ne ya azurta Maliku da daliban da za su yada ilimin sa. Dan kasuwa ne shi, yakan turo Imam Malik abincin shekara saboda kuɗin da yake da su. Ku duba Hasan al-Basri babban tabi'i ne, gashi tabi'i babba, gashi dan kasuwa. Malamai suka ce kullun sai an yanka rago a gidansa saboda yawan iyalansa. Rago kai kuma da zai dai ka ga na sallah an yanka zaka wuce. Imam an-Nasa'i ba da bi hadisi ne dan kasuwa, kullun sai ya ci zakara, kullun ta dole sai ya ci zakara. Kai kuma yanzu daga bara zuwa yanzu zakaru nawa kace? Saboda kaga ga hadisi ga cin dadi, ga kiyamul lailin da kai abinda kiyamul lailin da zai kai ba zaka irin ta ba. To saboda haka dai ba kaskanci bane, ba sai bai bane a ce an ga malami ainihin yana yin sana'a, domin zai zama mai mutunci sosai. Amin. Yake ta summa ba'a, sannan sai manzo Allah sallam ya sayar da sil'atahu hajasa allati kharaja biha, wanda ya fito da ita, washtara ma arada an yashtari, kuma ya sayi abin da yake nufin ya saya, ma'ana ya je ya sayar kuma ya sayo. Thumma aqbala, sannan sai ya fuskanto kafilan, yana mai wa aqbala, wato ma'ana sai ya fuskanto kafilan ila Makka, yana mai juyowa zuwa Makka, wa ma'ahu maisara, tare da shi ainihin akwai maisara. To ina ga tunda mun sami wata gaba kuma lokaci ya mana halin, sai mu dakata anan insha Allah ta'ala. In Allah ya ba mu rai da lafiya, ya ara mana damar kuma sai mu dora sati mai zuwa abinda muka yi daidai. Muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure, muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren, ya gara da mu daidai din. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana da yawa, sai dai mu dan amsa wayansu. Mai tambaya ta farko yake ta Allah ya saka mu da alkhairi, yace malam yaya matsayin wanda yake son kafiri? Malam na shiga wani hali, ina buƙatar addu'arka da ta al'umma. To gaba farko, soyayya kala biyu ce, akwai soyayya ta kokon zuci, mutum yaji yana son wane, so wanda yake ainihin na har abada, so wanda zai iya komai a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Su mu'minai baya halatta gare su su dinga son su riki kafirai masoya kuma da bayan mu'minai. Kaji kana kaunarsa kana son sa addinin musulunci bai da wannan ba, amma kuma ba sai ka kullace shi kaji kana gaba da shi, kana masa fatan sharri, kana masa fatan bala'i, wannan shi kuma musulunci bai dora ka akan wannan ba. A'a, ka iya mu'amala ta yau da kullum, ka saya gunsa sannan kuma ka sayar masa, ka bashi ajiya ya baka ajiya, duk wanda zaka iya. Amma kaji cewa kana kaunarsa kauna irin wanda zaka yi musulmi, wannan addinin musulunci bai da wannan ba. Sai dai idan a ce Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye ɗaya daga cikin mahaifa ya zan ba musulmi ba kai ka fahimci musulunci, to dole kai masa so, so irin wanda ɗa zai ma iyayensa, ba so na addini ba. Akwai so na addini, akwai so na ɗabi'a, to wannan dole kai masa so irin na ɗabi'a na iyaye, amma ba za kai masa so kuma ainihin irin na addini ba. Ya kamata ainihin mu fahimci wannan, akwai so na ɗabi'a, akwai na addini, to wannan ba laifi bane idan na ɗabi'a ya kasance. Sannan gabar tambayar sana cewa addu'a, afwan, to addu'a yake nema, muna fata Allah subhanahu wataala yayi masa halin da yake ciki, Allah yayi masa, yayi masa, ya bashi mafita da sauran musulmi da suke da irin wannan matsaloli. Tambaya ta biyu yace malam, wani ya ce wai zaman shira, to amma da ni dai na dauka hira ake ta ba shira ba ko, bayan sallar isha'i yana kawo mutuwar zuciya, shi malam yaya matsayin zaman? To ni dai ban san wannan ba, a ce yana kawo mutuwar zuciya ban san wannan ba. Abinda na sani hira bayan sallar isha'i ta kasu kashi uku. Akwai hira ta ilimi, wanda suke zuwa karatunmu na Bukhari mu ambaci wannan, akwai hira ta ilimi, hira ta neman fahimtar addini ko fahimtar da wani, wannan kai tsaye ya halarta tattauna wani sha'ani na addini. Sannan kuma hira wadda babu saban Allah ciki, ba wai matsalolin addini ake tattaunawa ba, amma waɗansu abubuwa ne muhimmai a rayuwa haka ake tattaunawa. Kila wata matsala ta kasuwanci, ba cin naman wani, ba gulma, ba ƙarya, a wani abu ne wanda ya halatta, shi ma wannan ya halatta. Ina jin satin da ya wuce shine darasin da muka yi na Bukhari. Ta uku wadda bata halatta ba ita ce hira, cin naman wani, zubar da mutuncin wasu, ƙarya, kuma a ce za ta bayu ga kila mutum ya tsawaita dare ta yadda zai iya rasa sallar asuba. Abin da yasa aka kyamaci hira bayan sallar isha'i, mutum zai iya yin ta ya cika dare baccin da kuma zai kasta shi ainihin ya sallar asuba. To wannan da shine, amma zancen a ce tana haifar da mutuwar zuciya, gaskiya ban san wannan ba. Tambaya ta kusan uku yace, dangane da sallar magariba, na samu liman yayi raka'a daya, bayan sallama na tashi cika raka'a biyu, sai na bayyana karatu a raka'ar farko, sai nayi yadda yace tashiya, kuma shi ma tahiya ake cewa, sai nayi tahiya, sannan kuma raka'a ta biyu ma na bayyana karatu, shin hakan babu laifi? To wannan shine mazhabin Malikiya ya tafi akai, amma ra'ayin jumhurin malamai shine a lokacin da aka tsere maka da raka'a biyu, kai ka samu raka'a daya, to da aka yi tahiya da ka tashi kai ka samu raka'a daya, raka'a farko ta magariba mai ake bayyana karatu ake, to yanzu wannan da ka tashi ita ce ta biyunka, shikenan sai ka yi ta Fatiha da sura a bayyane, sai ka zauna ka yi wata tahiya din. In ka tashi kawai sai kai karatunka a boye, shine dama raka'a ka ta karshe kai tahiya sai ka sallame. Wannan shine ra'ayin majoritin malamai. Abin da yasa dama malamai suka tafi akan wannan, suka ce domin lokacin da ka shigo sallah kai kabbara harama, kabbara harama a farkon sallah ake kuwa tsakiya kuwa karshe, to tunda kai kabbara harama ka yadda cewa ashe farkon sallah ka ne, to shikenan abin da ka samu shine kai farko a wajenka, duk da cewa kila ta biyu ce ko ta uku ce a wajen sauran mamuku a wajen liman, to amma kai dai ta farko ce a wajenka, tabbas zaka sai ka dora abubuwa da ainihin zaka cika shi sallar ka da shi. Wannan yake cewa malam, shin ya halatta mace take amfani da sunan mijinta a maimakon sunan mahaifinta a asibiti ko makaranta. To wannan dai gaskiya al'adar Turawa ce, al'adar Turawa ce. Da a ce amfani da sunan miji shine cinyewa, to don matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su jingina kansu gare shi, shi yafi su jingina ga iyayensu. Tunda wayansu ma a lokacin, yanzu in ka dauki Ummu Habiba babanta kafin ya musulunta Abu Sufyan, a lokacin da ta aure manzon Allah arne ne shi Abu Sufyan kafin ya musulunta. Amma abinda yake tare ta Ummu Habiba binti Abi Sufyan, Aisha binti Abi Bakar, Hafsa binti Umar, ba taba cewa jingina wato ainihin ɗaya daga cikin matan zuwa gare shi ba. Nana Fatima ko za a ce Fatima binti Muhammad, ba ta ba ce mata jingina ta zuwa ga Ali ba. Wannan al'ada ce wanda yake ainihin ta ƴan boko, kuma gaskiya ba a yi ma iyaye adalci ba. Uban da ya haifa ya ciyar ya shayar ya tarbiyantar da rana tsaka, kuma sai shikenan shi an yi sallama da shi. Ina ga ba a yi ma uba kara ba. Ya kamata mu koma mu gyara irin wayannan abubuwa. To tambaya ta karshe da zamu ansa a yau mu bar sauran, yace mallam ina bukatar addu'a ka saka ni a cikin addu'o'inka na musamman dan Allah ka sani ka taimaka min. To ai sai dai Allah ya taimaka mani ne da kai, ni ban iya taimaka mani, sai dai Allah ya taimaka mani ga baki daya. Addu'a insha Allah ta'ala zan yi maka, kuma ina fata Allah ya taimaka mani ga baki daya. Allah ya biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi, Allah ya mana kyakkyawan karshe, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya zaunar da kasan mu lafiya, Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka bamu ikon binta, Allah ka nuna mana bata bata ne ka bamu ikon nisanta sa, Allah ka mana kyakkyawan karshe. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.